Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Zahra Ukwaye da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da daren Laraba 21 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira ga Shugaba Muhammadu Buhari da ya yi wa 'yan kasar jawabi da wurwuri kan zanga-zangar 'yan SARS da ke gudana a dukkan fadin kasar. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji cewa a yayin da shirye-shiryen zaben watan Disamba ke ƙara kankama a jamhuriyar Niger, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taro don duba irin rawar da mata da matasa za su iya takawa wajen ganin an yi zaɓe cikin lumana. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A yau Laraba, masu zanga-zanga a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya sun bijirewa dokar hana fita da aka saka, inda suka gudanar da sabbin jerin zanga-zangar adawa da cin zalin 'yan sanda kwana guda bayan da aka zargi sojoji da buɗe wuta akan masu boran a yankin Lekki. Yayin da aka ga tashin wuta a yau Laraba a Lagos, mazauna birnin sun ba da rahotannin jin harbe-harben bindiga a sassan jihar, ciki har da yankin Lekki Toll Plaza da ya kasance dandalin zanga-zangar da aka kwashe makonni biyu ana gangamin nuna adawa ga muguntar 'yan sanda a kusan daukacin kasar. Gwamnan jihar Babajide Sanyo Olu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa mutum guda ya mutu a asibitin da ake kira Redington sanadiyar wani bugu da ya samu a kansa, amma ya ce wannan a wani lamari ne na daban. Gwamnan ya kara da cewa hukumomi na gudanar da bincike domin kokarin gano ko mutumin da ya mutu yana daya daga cikin masu zanga-zangar. Wani sabon bincike da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka ta fitar a ranar Talata ya ce kusan karin mutum 300 sun mutu a tsakanin karshen watan Janairu zuwa farkon watan Oktoba, kuma kashi 2/3 daga cikinsu saboda barkewar cutar coronavirus ne. Kiyasin da hukumar kiwon lafiya ta tarayya ta yi ya nuna cewa daga cikin adadin 299,028 da suka mutu a kasar a wannan lokacin, sama da 198 ko kuma sama da kashi 2/3 ana iya danganta su da cutar COVID-19, ko da yake ba a rubuta hakan akan takardun shaidar mutuwar su a hukumance ba. Binciken ya ce sauran adadin waɗanda suka mutu sun rasu ne a bisa wasu dalilai. Cibiyar ta CDC ta gano cewa yawan mace-macen a tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 44 ya yi sama da kashi 26.5 a wannan lokacin, adadin mafi girma da aka gani a tsakanin dukkanin shekaru. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe, za a iya ƙidaya ƙuri'ar koda ta isa bayan ranar ta zaɓen. A ranar Talata, kotun ɗaukaka ƙara da ke shiya ta hudu ta yi watsi da ƙarar da ke ƙalubalantar matakin da hukumomin zaben jihar ta North Carolina ta ɗauka, wanda ya amince da wa'adin ranar 12 ga watan Nuwamba a matsayin rana ta ƙarshe da za a rufe karɓar ƙuri'ar masu zaɓe. Asalin ƙa'idar ita ce ranar 6 ga watan Nuwamba, amma hukuncin da ɗaukacin alƙalan kotun suka yanke ya samu goyon bayan alƙalai 12 yayin da 3 suka nuna adawarsu da hukuncin. Bisa ƙa'ida, alƙalai 3 ne ya kamata su saurari ƙarar, amma a wannan karan an ƙara yawansu wani abu da ke nuna muhimmancin shari'ar. A halin da ake ciki, makamancin wannan lamari na faruwa a ɗaukacin kotunan ƙasar, yayin da jami'an zaɓe, jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke taƙaddama kan zuwa wani mataki ya kamata kowace jaha ta gudanar da sauyi yayin da ake samun karin mutane da ke nuna sha'awar aikawa da ƙuri'arsu ta gidan waya maimakon su je rumfar zabe a ranar 3 ga watan Nuwamba saboda annobar coronavirus. Fadar gwamnatin Amurka ta White House da Majalisar Wakilai ne rinjaye ɗan Democrat sun himmatu wajen ganin an cimma matsaya ɗaya kan samar da tallafin da zai rage wa Amurkawa raɗaɗin annobar coronavirus a cewar shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi. Pelosi ta ce ita da sakataren baitul malam Amurka Stephen Mnuchin sun yi magana ta wayar tarho da tsakar ranar jiya Talata kuma tana fatan za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan ya dawo daga wata tafiya daga kasashen waje. Tattaunawar mu ta samar da ƙarin haske da fahimtar juna yayin da muke matsowa kusa da kulla wata yarjejeniya tana mai cewa wa'adin na yau ya ba mu damar ganin cewa za a iya cimma matsaya kuma za a iya musayar kalmomi. Inji Pelosi ta ce cikin wata wasiƙa da ta aikawa abokan aikinta na jam'iyyar Democrat. Bangarorin biyu sun yi kira ga shugabannin kwamitocin da ke majalisar da su kawar da bambancin da ke tsakanin su kan samar da kuɗaɗe tare da samar da maslaha kan kalmomin da ake amfani da su.
A gaida Zara Ufage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira ga Shugaba Muhammadu Buhari da ya yi wa kasar jawabi da wurwuri kan zanga-zangar NSARS da ke gudana a duk faɗin kasar. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin ƙudurorin da 'yan majalisar suka cimma bayan sun kwashe sama da sa'o'i 8 suna zama a zauren majalisun biyu. Daga Abuja, ga Madina Dauda da ƙarin bayanin rahoton.
'Yan majalisar sun jaddada buƙatar da ke akwai ga shugaban ƙasa na yin jawabin matakan gaggawa da zai ɗauka a kan ƙudurori da masu zanga-zanga suka gabatar tare da yin kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da kafofin shari'a don magance irin waɗannan da ke tare-kicen. Bugu da ƙari sun yi kira ga dukkan matakan gwamnati da su ci gaba da manufofin sake fasalin zamantakewar al'umma wanda zai ɗaga darajar rayuwar mutane. Sanata mai wakiltar Neja ta Gabas Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin haske.
Abu ne na demokradiya. Jam'iyyarmu ta APC caucus muka ce mu zo mu zauna mu duba abin nan daidai-daidai. Mun duba wayansu abubuwa da ake samun delay kamar su empower su komawa makaranta magana asu duk mun tattauna kuma in Allah yarda za a samu hanya. Wayanda dama suke neman su kawo tashin hankali su yi sace-sace su yi kashe-kashe suna nan kuma da sun samu dama irin wannan sai su fala. Kuma yadda shi shugaban ɗan sanda ya bayar ya ce duk wayanda aka kama suna wannan za a kai su gaban hukuma za a kai su kotu hukunta su. To wannan yayi daidai kuma mun yarda da abin da aka yi.
A lokacin da yake nashi jawabin ɗan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya ya ce lalle dole ne shugaba Buhari ya fito da wata doka wanda kundin tsarin mulki ya bashi dama.
Majalisa tana neman shi shugaban ƙasa ya fito da wata magana ta fadan shugaban ƙasa oda. In ya kawo oda wadda za ta ɗauki duk al'amuran da ya kamata a la'akari da su a kan al'amari na jin zalin da jami'an tsaron 'yan sanda suke yi ma mutane. In ya kawo wannan magana ya kaddamar da oda ɗin ƙila za ta yi tasiri a kan al'amuran da ke faruwa. Su waɗanda suke tarzoman nan su yi haƙuri su yadda su aminta da majalisar ƙasa tana yin iyakacin ƙoƙarinta da fadar shugaban ƙasa don ganin an samu maslaha akan wannan al'amari da ta so.
Dukan ƙudurorin sun samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar da suka halarci zaman majalisun biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, a yayin da shirye-shiryen zaben watan Disamba ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar, reshen Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ya shirya wani taro domin tattaunawa akan gudunmawar da mata da matasa ke iya bayarwa wajen ganin an gudanar da wannan zaɓuɓɓukan cikin kwanciyar hankali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemomin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
La'akari da muhimmiyar rawar da mata da matasa ke takawa a sha'anin zaɓe a ɗauka tun daga yakin neman zaɓe zuwa lokacin gudanar da zaɓe kawo ranar bayyana sakamako ya sa reshen Majalisar Ɗinkin Duniya a jamhuriyar Nijar tattara shugabannin ƙungiyoyin mata da na matasa da nufin tunatar da su gudunmuwar da ya kamata kowanne daga cikinsu ya bayar don ganin zaɓukan da ke tafe sun wakana ba tare da wata hatsaniya ba. Madam Kardiatu Lo Ndiaye ita ce shugabar tawagar jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan ƙasa.
Les femmes et les jeunes sont les artisans de la paix.
Ta ce mata da matasa ginshiki ne na zaman lafiya kuma haka ake iya juya su yadda aka ga dama wajen gwagwarmayar siyasa saboda haka ya zama wajibi su lura. Muhimmancin wannan maudu'i ya sa ƙungiyoyin mata da matasa so ma ɗaura ɗamara domin gudanar da ayyukan wayar da kan jama'ar sassa daban-daban na wannan ƙasa, in ji shugaban ƙungiyar Comdev Ahmadu Mamman Abdulkarim.
Ku taba gani wurin da wani ministry babba ku haida jabba abin ga zalekan shi yana nan ga kulli da kulli matasan da ake turawa kenan. In mun samu mun kutamta matasa da kuna iya siyasa, kuna iya ku shiga cikin harkan zabe ba cikin kun zo kun baki juna, ba cikin kun yi maku juna kulli ba, ba cikin kun kashe juna ba. Ayi siyasan cikin kwanciyar hankali, cikin ruwan sanyi. Wallahi inda akwai tashin hankali ba mai samun abin gari ba. Kaka azza kace kai manomi ne, makiyayi ne, koko wani mai sana'a ne, kace bai kallon ka. A'a, yana kallon ka tunda in babu zaman lahiya ina ne za ka kai sana'a, wani guna za ka taya. Kenan dole ne sai mun yi gwagwarmaya don saboda duk ɗan ƙasa ya gane menene zaman lahiya kuma ya kawo gudunmuwar shi.
Yanayin da ake ciki a yau a Niger, inda jam'iyyun siyasa ke haramar fafatawar da ake shirin yi a watan Disamba mai zuwa ya sa tuni wasu mahalarta wannan taro irin su Kajetu Abdullahi Idani so ma aika sako zuwa ga 'yan siyasa da magoya bayan su.
In an tashi zabe a zo a ce ku yi kaza ku yi kaza saboda su entere in su. Su bar haka, kira ga 'yan siyasa su sa kasa gaba. Ya kamata matasa kanmu yarda a samu gaba cikin tashin hankali.
Ministar cigaban mata Madam Elbak Zainabu Taribako ta yaba da wannan yunkuri na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Tahiya guda ce, tunda gaskiya guda ce a yi zaɓe cikin ruwan sanyi, a yi zaɓe kuma da lalima, kuma a zaɓi wanda ake so babu takurawa. To shine kuma an san da yau zabe mata ne da matasa, kenan an jawo hankalin su don a yi zabe na gari saboda zabe cikin tashin hankali ba da kyau.
Bayanan hukumar zabe sun ce kashi 55 daga cikin 100 na mutanen da suka rijistar zabe a wannan karan mata ne, yayin da a jumlce bayanai ke nunin kashi 45 daga cikin 100 na waɗanda suka rijistar matasa ne. Saboda haka aka gargadi mata da matasa su jajirce wajen ganin sun shiga wannan fafatawa a matsayin su na masu neman mukamin wakilci a majalisu daban-daban. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Sule Barma. Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman kan ra'ayoyin mutane game da zanga-zangar da ta lullube kasar.
A sakamakon zanga-zangar da matasa maza da mata ke yi a Najeriya don nuna kyamarsu ga rundunar SAS masu yaƙi da 'yan fashi da makami, wasu gwamnatocin jihohin Najeriya kamar Lagos, Osun, Ekiti da jihar Plateau sun sanya dokar taɓaci don daƙile zanga-zangar da ke neman canzawa zuwa tarzoma. Shin ko yaya wannan zanga-zangar ta shafi jama'a musamman mazauna kudu maso yammacin Najeriya?
Ni sunana Alhaji Aliyaro, sarkin Hausa Sawan Ojo, Lagos Road, Tidin Sunna, Ibadan. To zanga-zanga wannan da ake a nan birnin Ibadan babu shakka ta tayan mana da hankali ba dan karami ba, domin jiya muna zaune ne ina office ina tare da mutane sai muka ga dubban mutane sun zo suna kewaye police station. To karshe dai sai muka ga cewar lalle mutanen nan sun zo ne da niyyar banna, ko kafin a jima sun sawa police station nan wuta da kuma motocin da suke gaban police station sun kone su. To kuma tun daga karfe 11 rana motocin nan suke cin wuta har zuwa karfe 5:30 na yamma, sannan wuta talafa.
Police station ɗin guda biyu ne aka kone ko guda ɗaya?
Police station guda biyu ne. Akwai police station na MTD wanda ake kawo motocin da suka yi laifi, wanda shine a gaban office ina, sannan suka tafi can police ce shi a dubujin wanda DPO yake da DCO shi ma suka je suka kone shi.
Wace irin hasara za a cewa zanga-zangar nan ta jawo ga jama'a?
Wannan zanga-zanga akalla ta jawo asarori na miliyoyin kuɗi domin motocin da aka kone nan gaban ofina, akalla da babura da keke nafin da kananan motoci ba za su kasa 20 ba, wanda duk sun kone babu abin da za a dauka a jikinsu. Akwai wata tifa ma ta kamfanin RCC, ita ma an kawo ta a matsayin SBZ wanda ta buge wani yaro, to ita kanta an kona ta.
A matsayinka na shugaban jama'a, ko akwai wani sako ga jama'a a game da wannan zanga-zanga?
A matsayina na sarkin Hausawan Ojo, sako na ga mutanen mu Hausawa mazauna kasan nan, yan arewa, zanga-zanga dai da ake yi ba wai magana ce ta Bahaushe da yan zanga-zanga ba, magana ce yan zanga-zanga suke yin zanga-zanga, waɗansu su ce ta lumana, waɗansu kuma su ce tana da wata manufa. To ajiyan Allah ya sa mun yi control din mutanen mu, babu Bahaushen da ya je gurin har akai abun aka kare. Kuma ina sanar da Hausawa mazauna Oyo, Ogun, Lagos, Ondo, Ikiti, Osun, Kwara, da yin irin wannan abu ya faru, wakilan Hausawa ko kwance sarakunan Hausawa su yi kokari su yi control din mutanen su, kada su je su sa kansu a wannan abu. Wani abu ya faru kuma a ce ana kashe Hausawa, muna so sarakunan Hausawa, don Allah don Annabi, su yi kokari su yi control din mutanen su. In abin ya faru, kada su bari Hausawa mutanen su je gurin wannan zanga-zanga, domin ba da su ake yi ba.
Alhaji Sani GNPP Sarkin Lagos Sabo Ile Ife, ni mazaunin jihar Osun State ne.
Ana zanga-zanga a nan jihar Osun?
Zanga-zanga ana yi, ai ba zanga-zanga ba ne, abinda Yarbawa da manyansu da yaransu da tsofaffinsu duka suka shirya a yi ne, don saboda ya ci shugaban kasa Muhammadu Buhari, abinda duk Yarbawa suke so, ko bai da kyau shi yana da kyaurinsu.
To amma ba Yarbawa ɗaya suke zanga-zanga a Najeriya ba, an yi a sashen Ibo, an yi a sashen Kudu maso Kudu, an yi a arewacin Najeriya. Inda nake so ka bani ansa, me yasa ake yi sassan Najeriya da dama, Kudu da Arewa da kuma tsakiya da gabas?
Abinda ya sa na waɗanda da su suna dalilin da suke yi, amma ba su attack ɗin mutane saboda rashin tsaro ne, amma wannan ba rashin tsaro ba ne, saboda su biya bukatunsu ne.
Sunana Alhaji Sani Kangiya Sarduna Wardan Latin Shagamu, mazauni Sabo Ole Ondo State.
Yaya kuke fama da wannan zanga-zanga a nan jihar Ondo?
Alhamdulillah, mu sai mu ce mun gode wa Allah, domin yau zanga-zanga na ina jin kwana biyar nan bilahi, ko ba hanyar take fitowa daga Ibo zuwa Lagos da wadda take tafiya daga Ore zuwa arewacin Najeriya. Motocin mu suna nan tsaye da kaya, an rufe ba yi gaba ba yi baya, saboda kuma a ganin wannan zanga-zanga tasu akwai wata manufa, da haka sai dai a ci gaba da addu'a. Ubangiji Allah shi ne zai mana maganin wannan, domin duk abin da aka sa addu'a ciki insha Allah za a kai ƙarshen sa.
Wace illa za a cewa wannan zanga-zanga ta yi muku?
Akwai hasara da dama, domin muna da moto sama da moto 100 wanda suka ɗauki goro dukkan jihohin Najeriya, daga nan wani suke ɗauka goro su tafi jihohi 36. Kowace in ka zo nan za ka kai, har da mutanen Kamaru da Chadi da Nijar, dukkansu a gabaki ɗaya ne suke sayan goro, kuma duk motocin nan suna nan tsaye. Wani goron ma za ka yaso ma lalacewa, don haka akwai illa ba ƙarama ba a tare da wannan zanga-zanga. Sai dai kamar yadda na gaya maka cewa Ubangiji Allah shi ne zai maganin komai, kuma insha Allah muna ci gaba da addu'a, Allah zai kama ƙarshen wannan abu insha Allah. Dukkan mutumin da yake da hannu a cikin wannan, in ma bai neman zaman lafiya, to Ubangiji Allah ya fi shi, Allah zai muna maganin sa insha Allah.
Sunana Aliyu Muhammad, mazauni na Ogun State, a nan nake zaune a Lekuta.
Yaya zanga-zanga ke tafiya a nan jihar Ogun?
To abin da dai irin ya gane mani a jiya, ga wani doke-doke ba ko kone-kone, iyakaci a nan Biuri. Abinda na gane ma idona, za sun daga foto suna da yan sa da sauransu, akwai yan sanda, yan sandan kuma ba su doke su ba, ba su zagi yan sanda ba dai, abu dai ba wani abun nan, amma mota ba ta tafiya. Duk inda mota ta zo za ta fice za su ce ta faka, ba wata mota da lada an doka ko an fashe wani gilakoni, a hakan dai abun ya tafi.
Ko wannan zanga-zanga ta jawo muku na kasu a nan jihar Ogun?
A gaskiya sosai ma, don yanzu maganar nan da muke da kai ban fita ba, saboda gudun abun da zai ka iya zuwa ya kawo wanda baka san abin da zai biyo a baya ba. Yanzu haka abubuwa dai gaskiya sun tsaya cak, akasarin muna mu bangaren kasuwa. To gaskiya mutanen mu an tsatsai da yaran mu, musamman ma shi mai martaba Sarkin Hausa yayi bayani akan cewa to mutane kar su fita kasuwa da wuri wurin da sun sa jira har su ga abin da gari zai yi.
Sunana Alhaji Musa Kanga, mazaunin jihar Ikiti ne.
Gaskiya ne an kafa muku dokar ta baci?
Ba wai.
Yaya dokar ta bacin nan take tafiya?
Yanzu dai takaice kware na cikin gidajensa a halin da ake ciki yanzu.
Yan zanga-zanga sun fito?
Ba dama, ƴan jami'an tsaro dai ne ke sun turi.
Ita wannan zanga-zanga ta taba ku a can baya?
To, can baya kan lalle mazaunan gari banza sun soma kuna dukiyoyin mutane.
Kuma sun duki mutane? Wani hali ake ciki a nan birnin Lagos a yanzu?
Mutane halin da muke ciki yanzu a birnin Lagos zuwa ta zanga-zanga da ake yi da protest da suke ta yawo suna hash hashtags da sauran abubuwa makamancin su. Allah ya takaita mana dai sun takaita. Daga jiya karfe 4 dai lokacin da mai girma gwamna ya umarce mu da mu zamanto a cikin gidajenmu a matsayin ya sa mana kofi. Mun rungumi wannan shawara da ya bamu da kuma doka da ya dauka domin ita ce za ta zauna da mu lafiya. Mu inshallah ma mu Hausawa da kaman ake son a takala faɗa.
Ana iya cewa wannan dokar ta ɓaci ta yi tasiri a nan birnin Lagos?
Gaskiya wannan dokar ta ɓaci ta yi tasiri a nan birnin Lagos tabbas. Mu officially ma dai bangare na inda na sani Boko Kumaiko along Mato Express Road, along Kwadagir Express Road.
Masu zanga-zanga ba su fito wannan yanki ba?
Masu zanga-zanga sun fito daga jiya misalin daga karfe 2 na rana abinda ya kai zuwa karfe 3 na yamma kafin gwamna ya ɗauki mataki akan wannan state of emergency da ya sa.
To yau fa?
Yau alhamdulillah kan mun dai muna cikin gida kuma shaguna da sauran abu buɗe su bangaren wajen kasuwanci da sauransu amma dai zirga-zirgar mutane wanda su yawo a ƙasa amma duk suna yawo dai a cikin fargaba kasuwanci bai koma normal kamar yadda muka sani ba.
Ko akwai wata tsangwama akan hanya daga masu zanga-zangar?
Babu wata tsangwama akan hanya ba sai dai ƴaƴan jiska dai wannan da muke tunani samari ne yi wanda suke tara hanya an kazo za su wuce su dinga cewa kai ma sai kai supporting da sauran makamancin su amma ba za su karɓan ma kuɗi ko waya ko wani makamancin abu na takurawa ba.
Sunana Idris Oswalale. Jiya mun ga mutum ana yi protest a bayan shi ya ce wani yaro gindiga ya taba shi shine matsala ya zo. Akwai wani duka mutum ana kawo taya na mota ana sa su ana sa wuta duka ya kawo wuta saboda ya kawo abun ya yi mun bai ji dadi shi ba aiki ba kasuwa ba wani duka abun ya yi skata gome ya lalace saboda shine ni kuma mun kuma bai ji dadi shi.
Me kake son ka gaya ma ƴan uwanka yanzu game da wannan zanga-zanga?
Ka ga wannan abun yanzu Allah ne sai jara shi. Ka ga wannan abun ya fi magana mutum a country ba. Akwai mutum a sama president ni governor ne ke yi magana da ya duka yaro ana yi wannan abun ba da kyau. Kai da shi da yankali.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Hassan Tambuwal.
Wasanni a takaice.
Babban filin wasan kwallon kafar kasar Ghana mai daukan 'yan kallo 40,000
yanzu an kallo din 9,500 ne kadai za a yadda su shiga kallon wasan kwallon kafa an anso ma wasan ligin din Premier na Ghana na shekara ta 2020-2021 a dalilin haramci da gwamnati ta gindaya saboda dakile yaduwar cutar coronavirus. Shugaba Nana Akufo-Addo ne a cikin jawabinsa ga kasar ya bada sanarwar wannan umurni da zai soma aiki a kakan shekara ta 2020 da kuma 2021 a sabon wata kenan da za a soma wasannin league din Ghana. Babban manajan Accra Great Olympics Oluboyi Commodore ya faɗa cewa klabin ɗinsa ba za ta iya amayu sabon kuɗi da National Sports Authority ke caji ba don amfani da Accra Sports Stadium. National Sports Authority wata hukumar wasanni na ƙasar Ghana a ranar Talata ta gabatar da sabon kuɗi da za a rinka karɓa don yin amfani da wurin filin wasan yayin da aka so makakan shekara ta 2020-2021. Club sun da su yi amfani da filin za su biya Ghana City 20,000 ko 10,015 a bisa la'akari da irin wasannin da za a yi amfani da filin da shi. Sai dai shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kat Akoko cikin hushi ya mayarwa hukumar wasannin na kasa martani yana mai faɗa cewar wannan kuɗi da suke buƙatar a biya domin ya yi amfani da filin wasan babu hankali a cikinsa. Ya ce za su tuntuɓi gwamnati domin a mai da hankali game da wannan mummunan ƙari da aka yi wa kuɗin yin amfani da filin wasan. Mukatashin kaftin ɗin kuma sai Asante Kotoko Emmanuel Jeffy ya bayyana cewar manufar kilabin shi ne ta lashe wasannin ligin ɗin sabon shekarar nan. Game da abin da ɗan wasan na gaba na Kotoko ya ce manufan kilabin ɗin ne shi ne lashe ligin ƙasar Ghana da kuma haska a Afirka. A shirye muke shekarar nan kuma muna da fatan ligin ɗin ƙasar da Afirka inda muke jin za mu haska. Saboda haka muna roƙon magoya bayanmu da su ba mu goyi baya lokacin da wuri ya mana ƙarfi za mu bari Ghana ta yi fariya. Matashin ɗan wasan ƙasar Ghana Mohammed Kudus na gabatar da waɗansu abin al'ajabi wa Ajax Amsterdam gabanin karawan na UEFA Champions League da Liverpool. Kudus dai ya sake zama ɗan wasan da Ajax ta yi fariya da shi a ranar Lahadi a karawan league da Heerenveen gabanin karawar kwanaki uku da za su yi da ɓangaren Ingila farkon wasansa a cikin takarar. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Rijwan Lamu Rabba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. A yau Laraba masu zanga-zanga a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya sun bijirewa dokar hana fita da aka saka inda suka gudanar da sabbin jerin zanga-zangar adawa da cin zalin 'yan sanda kwana guda bayan da aka zargi sojoji da buɗe wuta akan masu buran a yankin Lekki. Yayin da aka ga tashin wuta a yau Laraba a Lagos, mazauna birnin sun ba da rahotannin jin harbe-harben bindiga a sassan jihar ciki har da yankin Lekki Toll Plaza da ya kasance dandalin zanga-zangar da aka kwashe makonni biyu ana gangamin nuna adawa ga muguntar 'yan sanda a kusan daukacin kasar. Wani sabon bincike da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka ta fitar a ranar Talata ya ce kusan karin mutum 300,000 sun mutu a tsakanin karshen watan Janairu zuwa farkon watan Oktoba, kuma kashi 2/3 daga cikinsu saboda barkewar cutar coronavirus ne. Kiyasin da hukumar kiwon lafiya ta tarayya ta yi ya nuna cewa daga cikin adadin 299,028 da suka mutu a kasar a wannan lokacin, sama da 198 ko kuma sama da kashi 2/3 ana iya danganta su da cutar COVID-19.
Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe, za a iya ƙidaya ƙuri'ar ko da ta isa bayan ranar ta zaɓen.
Masu sauraro, haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zarawo Fage, wata taya ni gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo, sai Julie Leves Gresham da ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Estero, da ke muku fatan alheri ku kwana lafiya. Ma'assalam.